Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel, tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki da ke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 26 ga watan Janairun shekarar 2020. Kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, sakatare janar din majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres yayi kiran da a samar da rigakafin cutar COVID-19 a wadace a duniya don hana ta rikida har ta gagarin rigakafin. Kafarin sada zumunta ta Twitter jiya Litini ta kullo da wata manhaja ta yaki da labaran ƙarya. Sannan shugaban Amurka Joe Biden yayi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen soke dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin halittarsu shiga aikin sojin Amurka.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar ‘yan sandar jihar Katsina ta kama wani babban mai safarin makamai tare da wasu ‘yan ta'adda 17.
Abinda aka samu a hannunsu, an sami wato harshashi na ita wannan bindiga da za ta iya harbo jirgin sama ma. An samu wannan harshashi guda 179.
Haka kuma za a ji cewa bayan da wasu ‘yan fashin teku suka yi garkuwa da wasu ‘yan ƙasar Turkiyya 15.
Tuni da gwamnatin ƙasar Turkiyya ta tsara wasu sojojin kundumbala na musamman da za su yi tattaki har zuwa nan Afrika ta yamma domin kubutar da mutanen nata guda 15 da aka yi garkuwa da su.
Sai aka kasance da mu cikin shirin. Kamar kowace ranar Talata, muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sakkwato zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Sakatare janar din Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Litini ya yi kiran da a shiga rigakafin cutar COVID-19 sosai a ƙasashen da suka ci gaba da ma masu tasowa. Yana mai kiran da ƙasashe masu arziki su taimaka ma matalautan ƙasashe da magunguna. Idan muka ɗauka cewa daidai ne a yi rigakafi a arewacin duniya a kuma mance da kudancin duniya, wato idan aka bar cutar ta yadu kamar wutar daji a ɓarin kudu na duniya, za ta rikida, a cewar Guterres a wani gargaɗin da ya yi ta kafar bidiyo a taron tattalin arziki na duniya a Davos. Ya yi gargaɗin cewa muddin aka bar cutar ta rikida, to sabbin rigakafin da aka samu ba za su yi aiki a kanta ba. A halin da ake ciki kuma, hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini ta ce wasu bincike biyu da aka gudanar sun nuna cewa zai fi fa'ida ga tattalin arzikin duniya idan aka tanaji rigakafin cutar COVID-19 ga kowa da kowa. A taron manema labarai da hukumar kankira kan cutar COVID-19 a birnin Geneva, Director General na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi nuni da waɗannan binciken. Yana mai jaddada cewa idan ba a samar da rigakafin ga kowa da kowa ba, ba wai kawai zai zama wata babbar gazawa ce ta fuskar da'a ba, amma har ma al'amarin zai shafi tattalin arziki. Ya ce wani sabon binciken da kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ILO ta gudanar kan illar annobar COVID-19 kan samuwar ma'aikata ya nuna cewa a bara annobar ta janyo asarar kashi 8.8 cikin 100 na awoyin aiki, wanda ke kuma kwatankwacin asarar ayyukan yi wajen miliyan 255. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen soke dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin halittarsu shiga aikin sojin Amurka. A shekarar 2016, shugaban lokacin Barack Obama ya amince ma masu canza jinsin halittarsu shiga aikin soji, tare kuma da samar musu magungunan da za su taimaka musu wajen canza jinsin halittarsu zuwa irin wacce suke so. Da Trump ya zo, sai ya hana ɗaukar masu canza halittarsu ɗin aikin soji, to amma ya bar waɗanda ya tarar da su. Yau na soke hanin mai nuna wariya ga waɗanda suka canza jinsin halittarsu cewar kar su shiga aikin soji. Abu ne mai sauki, Amurka ta fi samun kariya idan aka bar duk wani mai iya aiki ma ƙasa ya yi gaba gaɗi kuma da alfahari, a cewar Biden a saƙonsa na Twitter.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake dawowa da labarai. Kafin nan, Rundunar 'yan sandan Najeriya reshin jihar Katsina ta yi nasarar kama wani mai safarar makamai tare da wasu mutane 17 da ake zargin 'yan ta'adda ne. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Sani Shu'aibu Malumfashi ya haɗo mana.
Wani mai suna Haruna shine dalilan waɗannan maggan makamai. A samaman da aka kai gidansa an kama mutane 15 dukkaninsu 'yan ƙasar Nijar ne, shi ma kansa haka tare da yaransa 2 dukkaninsu ana zarginsu da ayyukan ta'addanci. Na kuma zan tada kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Sunusi Buba don ƙarin bayani jim kaɗan bayan hirar da ya yi da mu manema labarai.
Mun gode wa Allah kuma mun gode wa shi babban inspector general na 'yan sanda IGP Adamu Muhammad Abubakar da ya ba mu tallafi na jami'an kayan aiki, na'urori da sauransu, wadda ya kai ga samu wannan nasara da muka yi bisa ga labari na siri da muka samu kuma muka bita har ya kai mu ga inda wa'innan mugaye mutane masu zuwa da mugaye makamai daga ƙasar waje ta Nijar suke shigowa Najeriya, a musamman ma Katsina kai wa'in ta'adda. Allah ya sa muka kai musu farmaki inda suke boye, muka samu wa'innan GPMG 2 da wa'innan anti-aircraft wato manya-manyan hasashe wadda ana iya halbin jirgin sama da su da kuma sauran makamai da ka gani.
Shi ma kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya kara haske game da wancan nasara da suka samu.
Abinda aka samu a hannunsu an sami wato harshashi na ita wannan bindiga da za ta iya harbo jirgin sama ma. An samu wannan harshashi guda 179 a hannun shi wannan Haruna wanda yake zaune a wani ƙauye da ake ce masa Sauraya a ƙaramar hukumar Kaita. Sannan aka samu ita bindiga wacce ake cewa General Purpose Machine Gun, wanda yake bindiga ce in ba sojoji ba ba ma waɗanda suke amfani da ita a Najeriya, ita ma 2 a hannunsu.
Sani Shu'aibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Shu'aibu Malumfashi, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai.
To, Sarfilu, wata hukumar sa ido mai zaman kanta a ma'aikatar shari'ar Amurka ta faɗi jiya Litini cewa za ta gudanar da bincike kan shin ko wani mutum a ma'aikatar ya yi wani yunkuri da bai dace ba na kifar da nasarar da shugaba Joe Biden ya yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. Sufeto General Michael Horowitz ya ce zai yi nazarin take-taken jami'an ma'aikatar ta shari'a, amma banda waɗanda ke wasu wurare daban a gwamnati. Tsohon Attorney General ɗin Amurka William Barr, wanda ya jagoranci ma'aikatar ta shari'a gabanin barin aiki wata guda da ya gabata, ya ce ma'aikatar ba ta gama gudi masu yawan da ka iya kaiwa ga wani sakamako daban na zaben ba sabanin nasarar Biden. Kafar sada zumunta ta Twitter jiya Litini ta kullo da wata manhaja ta yaki da labaran ƙarya. Manhajar mai suna Batwatch, wadda aka kirkiro da zummar an karar da sauran masu amfani da kafar ta Twitter da su tantance sahihancin duk bayanan da ake da tababa a kansu. A maimakon a shafe sakon Twitter da ake da shakku a kai ko kuma a makala masa inkiya na gargadi, masu amfani da Twitter din na iya makala bayanai don fayyace yanayi da kuma hurumin sakon, a cewar wata sanarwar da aka yi a shafin yanar gizo na kafar ta Twitter. A yanzu kan masu amfani da Twitter ba za su iya ganin sakon bayanin da aka kafa din ba, saboda har yanzu manhajar tana matakin haɓaka ta yadda wasu mutane kalilan ne da ake gwajin da su a Amurka za su iya gani. Sannan a hankali kamfanin na Twitter zai sa kowa da kowa ya iya gani. A ƙarshe, babbar jami'a a hukumar kula da muryar Amurka da sauran kafafen yaɗa labaran gwamnatin Amurka ta sauke shugabannin Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia da kafar labarai mai kula da yankin gabas ta tsakiya ko Middle East Broadcasting Network ta mayarsu da tsaffin shugabannin. Muƙaddashiyar shugabar hukumar kula da kafafen yaɗa labaran gwamnatin Amurka Kelly Chao ta ba da wannan sanarwar 'yan kwanaki bayan naɗa ta kan mukamin da shugaba Joe Biden ya yi. Biden ya buƙaci mutumin da Trump ya naɗa, wato wanda Chao ta gada Michael Park, da ya aje aiki sa'o'i 2 kawai da zamansa shugaban Amurka.
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da wasu 'yan fashin teku suka sace wasu ma'aikatan jirgin ruwan Turkiya 15 a gaban tekun Gini, kasar Turkiya na shirya aika wasu dakarun kundin bala domin ceto 'yan kasar ta. Hassan Mai na kaina na dauke da karin bayani.
'Yan fashin tekun sun farma a jirgin ruwan ne a gabar tekun Gini, inda suka sace ma'aikatan jirgin guda 15. Matuka jirgin dai sun kulle kansu a cikin jirgin, inda 'yan ta'addan suka balle kofar da karfi da yaji. Abin da ya dauke su a wani shida suna fama, al'amuran da ya sanadiyar mutuwar wani injiniyan jirgin dan asalin kasar Azerbaijan mai suna Faman Ismailov. A cikin sakon da fadar gwamnatin Turkiya ta wallafa a shafin Twitter, ta ce shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan ya yi magana har sau biyu da wani ma'aikacin jirgin da ya rage ba a tafi da shi ba mai suna Farkan Yaren, wanda ya gaya wa shugaban kasar cewa masu garkuwa da mutanen sun lakaɗa masu dukan tsiya. Shi dai wannan jirgin ruwan ya bar birnin Eko a Najeriya akan hanyar sata zuwa Cape Town da ke kasar Afrika ta Kudu, kimanin mil 100 daga tsibirin Sao Tome, inda 'yan fashin suka afka masa. Tuni dai gwamnatin kasar Turkiyya ta tsara wasu sojojin kundin bala na musamman da za su yi tattaki har zuwa nan Afrika ta Yamma domin kubutar da mutanen nata guda 15 da aka yi garkuwa da su. Lokacin da na tuntuɓe hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, ta shaida min cewar a yau ne ake sa ran za ta fidda bayani akan wannan al'amari. A cewar tsohon mataimakin shugaban kungiyar Kwadago ta Najeriya, Comrade Isa Tijjani, wannan fashin teku a gabar tekun Gini lalle kam akwai abin dubawa.
Isi wannan magana ta fashin jirgin ruwa akan haifi din mu na Western Coast, akwai abin ban mamaki a ciki, domin bana mantawa a shekara ta 2000 zamanin shugaba Obasanjo, nan Amerika suka matsa mutane a kafa African High Command idan aka yi za ta yi takin kiya na waɗannan matsaloli. An wayi gari da African High Command din ma dai ana yin haka.
Gabar tekun Gini dai ta ɓangaren Najeriya, Gini, Togo, Benin da Kamaru shi ne mafi hatsari a duk duniya a ta'addanci da aika-aika irin na cikin ruwa. A cewar hukumar kula da sufurin ruwa ta duniya, ko yanzu menene ya kamata a yi domin a shawo kan wannan al'amari? Dr. Yahuza Ahmad Getso, wani mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Kasashen da suke shige da ficin tattalin arziki ta kan wannan gaba, dole ne sabunta yarjejeniyar da suka sha sawa hannu a baya. Dole ne a samu fahimtar juna tsakanin shugabannin kasashen da wannan abu ya shafa, sannan kuma dole ne shugabannin kasashen Afrika su sani da kuma dukkanin yankin da ya shafi wannan gabar, a gyara manufofi na gudanarwa ya zama akwai adalci da kyautatawa da kuma samo da hanyar da za a rage matsin tattalin arziki.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Mai na kaina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Yau jami'in ɗan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati, wallahi jin bai hankali ba, hakkin da ka taba sai a kori iyalansu.
Yau idan shi ma'aikaci da yake office bai yadda aka duya abin da bai kamata ba, kuma shi ya yi wocan da na buri aka ja gafi da wannan kuɗin ba, to sai dai shi shugaba da yake sama ya dinga koran ma'aikatan.
Jama'a assalamu alaikum, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da zuwa da kuma sauraron mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya, wanda ake ci gaba da duba alƙawuran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na yakin neman zaɓe. Mu duma mu ga shin waɗanne daga cikinsu ya samu nasarar cikawa, kuma waɗanne ne suke bashi ruwa har yanzu nan. To a cikin wannan shiri ne za mu ci gaba da duba matsalar tsaro da matsalar cin hanci da rashawa, wanda suna daga cikin abubuwan Buhari da Buhari ya alƙawarin zai tunkare su. Sannan kuma za mu taɓa hada zargin da ake wasu ministocinsa da cewa sun an zarge su da cin hanci da rashawa ɗin. Baya da bayan haka, za mu duba mu ga shin Buhari zai iya magance yakin Boko Haram din nan kafin shekarar 2023 lokacin da wa'adin nasa ne yanzu na biyu zai kare. Fata da fata lokaci bana hada ku da wakilin namu na Yoda Ibrahim Abdul Azizi domin ya ci gaba da kawo muku muhawara din.
Sai daga cikin alƙawarin da gwamnatin APC ta yi gwamnatin ku shine na batun magana yaki da cin hanci da rashawa. Ya zaka kwatanta kawo yanzu me ka fahimta da cin hanci da rashawa kuma an samu nasara in akwai ka bani misali?
Mala Ibrahim
barista zan zo wajen ka ina da shi da duhu nike
kuma wannan gwamnati babu ma'aikaci daya da aka ce an zarge shi kuma gwamnati ta yi buru ta zare ido ya bar wannan waje a bincike shi babu shi in banda magu wannan ma da dalili ne frijo ya yi yawa idon al'umma wanda har kasashen duniya ma sun sa baki har ma sun nuna su jami'an cin hanci da rashawa
na babace da
aka cire shi an hukunta shi
yana zuwa kotu ai kotu kune da kotu ko ka san me yake a kotu da kotu ba ta yake buhari zai je zanna kotu yayin shari'a kotu ne
to in banda babace da rashawa
kune da neman mu a kare
wannan gwamnati
ne ko da ake gina da policiya na gwamnati wanda ita tana zaman kanta saboda haka cikin gwamnati ne wanda kira wajen shari'a kenan ita take da wannan hukin hakkin da zai wannan abu saboda haka ni ba za ka ce buhari ba ya yi ba yau ita ce idan kana da ce da akan cewa ni in nan fa wani kaza yana da ya saci kuɗi ga inda ya sata ga yadda ya sata ga takardun ya sata ga yadda ya je kullum ka zo wallahi za mu je a ja ka mutu da izinin da
dan Allah ya kawo ka zan nuna maka kuma zan baka zan kuma kwatar zan baka har da bayanai bari in sa ido in ga me za ka yi a kai
to tana gudu
insha Allah za yi insha Allah za mu ta
yi kuma Allah ya kawo
ka zan nuna maka da
zama ne to ina zama ne dan siyasa ne amma irin yan siyasa Abuja
to ba da ban za mu to ba do a bari ta yace ce ku saurare ni to ku saurare to ku shiru to ku saurare ni yawa to bari sa bari sa to bari sa bari sa bari sa eti to bada ma to ku saurare ni barista barista to jama'a kamar yadda nake muku muna tattaunawa ne da waɗannan ƴan siyasa mun taɓa batun tsaro kuma mun yanzu muna batun abin cin hanci da rashawa kun jira ayin kowane bangare yanzu akwai abin da Bahaushe kan ce wai idan ɗaya na sata aka ce da dawa na da ware wai me yasa wannan matsala na cin hanci da rashawa yake ce yake cin yawa ne bani so ma da kai duhu wannan matsala na cin hanci da rashawa yake ce yake cin yawa
matsalan yaki da rashawa ya ci cinyewa saboda rashin gaskiya da zalunci na shugabanni shi ne gaskiyar magana misali yanzu jami'in tsaro ɗan sanda ko soja da ya kamata ya yaƙi wannan cin hanci da rashawa wallahi albashin shi ma wani lokacin yankewa ake yi bayan haka kuma yana ci yana gani mai laifi kawo shi amma sai wani babba daga sama ya yi magana shi ya sake shi kuma ƙarshenta babban zai je ba wa kuɗi shi din nan kuma yau jami'in ɗan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati wallahi in bai yi hankali ba haƙƙin shi bai fita ba sai a kori iyalansu ba a kula kuma na ƙasan nan su ne masu aiki na sama kan suna ne sai abin da aka kai musu bayanin da na ƙasa suka kai musu shi kawai ake amfani da shi ana yaudaran mutane gaskiyar magana kuma ma'aiki yana wajen na ƙasa wanda suke grassroots din nan su ne suke hula da kowa su suka sa abin amma kuma su ake tauyewa haƙƙi
wasu na gani kamar kaca
kula da ake za a biya su haƙƙin su yadda ya dace wallahi ko wani shugaba babba zai yi magana ba za su yarda ba ko domin za su yi kokarin kare wayannan haƙƙokinsu wanda kuma yau za ka ji an fitar da maƙudan kula da wallahi uniform na ɗan sanda dai sai ya biya da kanshi har tabel da takalmi da kansu suke saya kuma hukumansu ba ta ba su wani kuɗi na musamman na sayan wayannan kayan aiki to ka gaya mini yadda yaƙi da cin hanci da rashawa zai yi sauƙi wanda kai ka kai ka ma ƙarshenta kafin ma a kai ka wajen aikin da ya dace sai ka san wani ko ka kama kafan wani
amma in za a yi aiki fi sabilillahi a cire son kai a cire son zuciya a ba wa kuma kowa haƙƙin shi da wayansu matsalolin da muke cikin nan gaba ɗaya da ba mu fuskance su ba damun al'ummar Najeriya da talakawan Najeriya an yi wa wannan shugaban ƙasa kyakkyawan zaton zai yi wannan aiki abun takaici shi ne sai ya zo ya yi buruz bai damu ma da koke-ko wanda kuma a wannan lokacin da yake neman zaɓe hatta talaka sun ba shi gudumawa ta sayan kati a tura mishi.
To bada to
ya yi kuka ya ce talaka sai ya sayi man fetur naira 50.
To barista za mu zo
gidan badan shugaban ƙasa
zai rage za mu zo
a wajen an ba shugaban sojoji na sama ai kai kuma shalagin su ake daukar su ko gwamna yau yana so ya nema za a bashi kuma ya biya kuɗi din an kuma shalagin su saboda haka ni abin da yake son fada ni na wa karin bayani akan yadda shi mai girma HO ya fada cin hanci da rashawa a Najeriya ba abu ne wanda za a ce wai yau za a iya share ta dungurungun ba domin ita cin hanci da rashawa wannan tana da madafa kafin a samu makamanta yau idan shi ma'aikaci da yake office bai yadda aka juya abin da bai kamata ba ko kuma shi ya yi wocen da na bugi aka ja ka fide wannan kuɗin ba to sai dai shi shugaba da yake sama ya dinga koran ma'aikata kuma har asirin su zai tono amma da shi ake haɗa kai ake wannan satan
to duhu
da haka ya kamata mu a cikin mu a zuciya gaba ɗaya ya kamata
kai tun
da firawan su ma'al dinga kowa yara mu cewa kar a yadda a yi haƙƙinci kar a yadda a zalunci kar a yadda a ƙasa ana kowa mutane kamar yadda yake da lokacin mu ana kowa
mutane
a makaranta wa against indiscipline
to umar duhu yawa saurare ni a batun canci da rashe wannan yanzu kuke ba da misali da abin da ya fara shi magu amma akwai batun kanta shi kansa ministan shari'a ana zarginsa shi ma da abin da ake zargin magu amma kuma yanzu har wannan ya kuke ganin wannan dambarwa ne tukunna
mala abdulaziz duk Allah mu faɗa kan mu gaskiya zargi fa ba tabbatar da wannan hakkin ba tabbatar da wannan zargin akan mutum ba ka daina wannan maganan zargi ne a kai mana a bincika a gani wannan da abin da ake faɗin nan yau kan da magu aka faɗi na shi kan ba kai shi yanzu yana gaban kwamiti na bincike ba saboda haka duk da da suke faɗa maganan nan ka taɓa ga ƙwararren takarda an kai ne cewa ana zargin wane da kaza ba ya abu a kai ba shi wadda yan kungiyan sa kai da suka kai din nan wadda aka kai akan shi da atoljiyar na federation shi malami ai shugaban kasa ya karba kuma yana kan dubawa ai abin da ake ce dubawa yana da shugabanni yan sanda na ciki yana shugaban yan sanda na waje yana da shugabanni na tsaro da yawa da za su yi mata bincike kafin ya kafa kwamiti akan mutum saboda haka
to bari mu dawo
yan farko na Najeriya gaba da shi wato atoljiyar na bai kamata a yi zargi kawai sai a dauka hau kai kai sai a ce daga
gaskiya to duk kai dan adamawa ne
ina mai kira akan cewa a saukar da shi a hukunta shi in bai da laifi kuma sai ci gaba da aikin sa
to
ga aikin da shi ne gaza za a ce baya yi ba
to du saurare ni
baya jin shawaran shugaban abin da a tojin da federation shi yasa kawo masa wannan abubuwan duka dinda da suna aiki tare tun da shi yake duban ma'aikatansa ai da an sa kuma sana a tsakani saboda duk wanda ya sata a kama shi
a dukkanin ku yan adamawa ne a lokacin da gwamnatin APC take mulki adamawa an yi zargin kansa akwai cin hanci da rashawa wanda har ya sa mata tobi ta aka yi ba da misalai na daukar ma'aikata da sauransu sannan kuma ga PDP a cikin batun cin hanci da rashawa kuma a matakin jihar ku ta adamawa
to ni kam a jihar adamawa kam akwai wanda ya ce wai ga satan da jami'ar APC ta yi ne ina da shaida ya kawo mana kuma kai ta mana ga EFCC ga ICP sa kai a jihar bincike mana ai kowa ya san gaskiyar magana
amma yau
ko security wanda ake wadar abin da ake ba a zaman tsaron nan a tambaye gwamnatin mutanen jihar adamawa a tambaye dan wani ita show in an san da ake da kuɗin tsaro na jihar adamawa ai da miliyan 500 ne an zo kara ya kawo sabon da 900 yanzu me ake yi da ita mene ne ke faruwa a jihar adamawa saboda haka mu ba wannan ne da
min yanzu kuna nufi ana cin hanci da rashawa kenan adamawa ban fahimce ka ba
a tabbata cewa ba yau shagan da ake nan ai kowa na ganin ta
aina
gwamnatin jihar ya ce da tabar mulki nawa ta bari a ba kan ba shi da ake bin ake bin jihar adamawa hau wannan gwamnatin zuwa wannan lokaci nawa ta karba saboda haka wannan ba wai wani magana za mu tsaya muna dogon bayani akai ba don talaka ya sani kuma aka ce jiki magayi kowa ya ganta jihar adamawa yau
to shikenan to ba da sai ce shehu kaji ya zargi gwamnatin ku na PDP kan cewa adamawa ma ita mata wannan batun cin hanci da rashawa ga ya ba da misali abin da suka faru
to alhamdulillah mun kan dai a jihar adamawa talakawan Adamawa, jihar Adamawa gaba ɗaya suna alasan barka da wannan gwamnati da cewa ba mu cika ko shekara ɗaya da rabi ba. Dalili kuma kafin wannan gwamnati ta zo ta yi wa talaka alkawari, kuma alkawarin da ta yi nan zuwa yanzu da ikon Allah jiya dai muka dawo lamurde, shekaran jiya kuma mun je guyu da shelen, wanda kuma duk abin da ta ce za ta yi shi yasa muke zuwa, don ba karfi da kuɗin da ba a nuna mana ba.
To a gaishe ku malamai, to nan za mu ja aya a wannan tattaunawa ta yau, sai Allah ya kai mu mako na gaba inda za mu zo mu ci gaba da duba batu na gaba, wato alkawari na gaba da Buhari wanda ya shafi sha'anin tattalin arziki, shi yana samun nasara wajen bunƙasar da tattalin arzikin ko kuma waɗanne ƙalubale yake fuskanta, kuma wani tasiri wannan masifa ta coronavirus ta yi akan tattalin arzikin Najeriya. Yanzu a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da baƙin nasa da kuma Grace Alheri Abdul ta taimaka wajen haɗa shirin nan, ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC, sai anjima.
Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Litini ya yi kiran da a shiga rigakafin cutar COVID-19 sosai a ƙasashen da suka ci gaba da ma masu tasowa. Yana mai kiran da ƙasashe masu arziki su taimaka ma matalautan ƙasashe da magunguna. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen soke dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin halittarsu shiga aikin sojin Amurka. A shekarar 2016, shugaban lokacin Barack Obama ya amince ma masu canza jinsin halittarsu shiga aikin soji, tare kuma da samar masu magungunan da za su taimaka masu wajen canza jinsin halittarsu zuwa irin wacce suke so. Da Trump ya zo sai ya hana ɗaukar masu canza halittarsu ɗin aikin soji. Wata hukumar sa ido mai zaman kanta a ma'aikatar shari'ar Amurka ta faɗi jiya Litini cewa za ta gudanar da bincike kan shin ko wani mutum a ma'aikatar ya yi wani yunkuri da bai dace ba na kifar da nasarar da shugaba Joe Biden ya yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. Sufeto Janar Michael Horowitz ya ce zai yi nazarin taki-taken jami'an ma'aikatar ta shari'a, amma banda waɗanda ke wasu wurare daban a gwamnati. Kafar sada zumunta ta Twitter jiya Litini ta kullo da wata manhaja ta yaƙi da labaran ƙarya. Manhajar mai suna Batwatch, wadda aka ƙirƙiro da zummar an karar da sauran masu amfani da kafar ta Twitter da su tantance sahihancin duk bayanan da ake da tababa a kansu. A maimakon a shafe saƙon Twitter da ake da shakku a kai ko kuma a maƙala masa inkiya na gargaɗi, masu amfani da Twitter ɗin na iya maƙala bayanai don fayyace yanayi da kuma hurumin saƙon.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Domin sauraron shirye-shiryenmu za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahouse.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya ce na gabatar da shirin, da kuma Tibahiru Dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa salamu alaikum.